Ali Bini.
Mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na wannan makon, mun karɓi baƙuncin matashi Bello Ismail Garkuwa, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na biyu a fannin kimiyyar aje bayanai a Jami'ar Abdin da ke ƙasar Scotland a ƙasar Burtaniya. Ya yi mana bayanai da dama dangane da yadda karatun shi ke gudana, da hanyoyi da ke gani cewar idan ƙasashe masu tasowa suka bi waɗannan tsare-tsare za su ci gajiyar irin wannan karatu.
Sunana Bello Ismail Garkuwa, ni ɗalibi ne na Nigeria wanda ke to a na Aberdeen a Scotland, United Kingdom. Ina karatun digiri na biyu a fannin data science, kimiyya ne na karatun inda ake haɗa bayanai da kuma inda ake amfani da bayanai din nan wurin ƙara samun ilimi cikin bayanai din nan da aka tattara.
A ganin cewar yanzu kana karatu a matakin digiri na biyu, ya za ka kwatanta muna ko kuma mu ɗan so mu san taƙaitaccen ɗan tarihin karatunka a baya?
Waton na yi digiri na farko a fannin 36. Waton zuwa nan gurin na fahimci abubuwa daban-daban bisa ga yanda muke koyon karatu mu matsayin mu na ɗalibai, da yanda su malaman suke karantarwa, da yanda ake gudanar da sha'anuna na harkar ilimi a fannin gwamnati da kuma fannin su hukumar makarantun Najeriya. Waton yanda na yi karatu a Najeriya, muna tura kanmu muna koyon abubuwan da za ka ga kusan an daina amfani da su a cikin duniyar da muke yanzu. Za ka daɗe kana koyon abu wanda za ka ga zai ma wahala sosai ba don komai ba, saboda kai a rayuwanka mu matsayin mu na ɗalibai ne yanzu. Abubuwan da muke koya a makaranta, in muka fito a duniya ba ma ganin su, ba za mu iya kokari mu haɗa abin da muke koyo makaranta da abin da yake faruwa a rayuwarmu ba. To da na zo nan ne sai na fahimci cewa abubuwan da ake koyo a nan gurin, da yanda ake karantarwa, da yanda ake so kai ɗalibi ka fahimci abubuwa, ya yi taɓa banda yanda muka koye su a can. Saboda a nan ana koyo maka da abin da ka fito daga aji ka kalli duniya, ka ɗan tsaya ka yi tunani, za ka ga cewa to abin da aka karanta da kai aji a yau, lallai gashi nan gurin za ka iya haɗa alaƙanta shi da abin da ke faruwa da rayuwarmu na yau ɗin nan, da kuma abin da ake tunanin zai faru a gaba. So wannan yana cikin abubuwan da na fahimci bambanci wanda ke tsakanin makarantunmu na nan na Ingila da kuma can gida Najeriya. Sannan kuma bayan wannan, da yanda su kuma malaman na can suna kokari ne su nuna maka baka iya komai ba, suna kokari ne su ƙara tauyar da kai, sannan kuma kana jin tsoron kansu malaman, baka fahimci abu ba, kana jin tsoron ka je ka tambayi malami, malami zai nuna ma bai da lokaci ko kuma a je ka kula da kanka. Nan kuma kokari ake a jawo ka a jiki a nuna maka menene baka gane ba, in baka gane ba ba laifinka bane ba, ka zo mu zauna mu koyar da kai. Malami zai nuna ma cewa ganewanka albon alfahari ne gare shi, rashin ganewanka abun rashin jin daɗi ne gare shi. Saboda haka ba wani yana so ya nuna maka cewa in baka fahimta ba ka dawo in nuna maka, in so goma za ka je gurin malami abun da baka gane ba guda ɗaya ba zai taɓa nuna ma ɓacin rai shi ba, zai ta kokari ya nuna maka abun nan har da Allah zai maka gane. So wannan yana cikin bambancin da gaskiya na yi samu na fahimta zuwa nan ƙasan.